أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ɗan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun wuni cikin ni'imar Allah wannan 23 ga watan Ramadan shekara 442 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina nawa kenan biyar kenan ga watan biyar shekara ta 2021 miladiya domin ci gaba da tafsirin alqur'ani daga suratu yusuf alaihi salam daga nan masallacin jami'ar abubakar tafawa balewa a birnin baucin yakubu muna roƙon Allah ya ƙara dadar da mu mu kammala wannan sura mu kuma samu albarkacin ta da kuma dukkan alqur'ani muna gab da kammala wannan sura a yayin da yau zamu karanta darasi na ƙarshe da yayi magana akan cikamakin tarihin annabi yusuf alaihi salam yau zamu karanta aya ta 101 da kuma aya ta 102 da yardar Allah idan Allah ya kai mu gaba kuma sai dai mu ji abinda Allah ya rufe wannan sura da shi Allah ka albarkace mu da albarkar alqur'ani mai Allah madaukakin sarki yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين
نعم
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي قد آتيتني من الملك Allah madaukakin sarki yace Annabi Yusuf alaihi salam yayi addu'a yace ya ubangiji na ni kan tabbas ka bani wani abu na mulki wa allamtani min ta'wilil ahadith kuma ka ilmantar da ni ilmin sanin fasarar mafarkai fatiras samawat wal ard ya kai wanda ka halicci samai da ƙasa ta hanyar kagar halittar su ba ka kofa a wurin kowa ba anta waliyi fi dunya wal akhirah kai ne majibunci na a duniya ta da lahira ta tawaffani musliman ka dauki raina ina matsayin musulmi wa alhiqni bis salihin kuma ka sadar da ni da nagartattun bayinka zalika min anba'il ghaib Allah yace wannan da kaji labari ne daga cikin labarai na gaibi nuhihi ilayk irin wanda muke masa wahayi irin wanda muke maka wahayinsa ma kunta wa ma kunta ladaihim kai baka kasance tare da su ba id ajma'u amrahum yayin da suka hada al'amarin su waje guda wa hum yamkurun alhali suna shirya makirci wannan shine cikamakon abinda Allah ya faɗa dangane da annabi Yusuf alaihi salam cewa annabi Yusuf yayi cikamakin rayuwarsa da yin addu'a bayan dukkan abin da yake so ya cimma a rayuwa ya cimma manufofin da yasa a gaba na addini sannan ya cimma manufofin da Allah yasa zai cimma na rayuwa ya samu damun baki da yawa da Allah ya bashi daga cikin falalarsa don haka yake maida al'amarinsa zuwa ga Allah tare da tabbatarwa Allah cikan iko da kuma cikan dukkan falala cewa dukkan abu mai kyau daga gare shi yanzu shi yasa yace rabbi ya ubangiji na قد آتيتني من الملك أي قد أعطيتني كاباني من ملك مصر ملك مصر يوغا شي كومي ا هانومو يجي وعلمتني من تأويل الأحاديث كما كباني إلمي إلمي ميوا كباني إلمي نسل لتتفاي كباني إلمي نسل شريعوي داشي كما كباني إلمي ما نفسر مفركي فاطر السماوات والأرض يا أبنجينا وندا كيني وندا كأجيها لترسام دكسا باتاري دكا كفا أولو منبا شيني فاطر ما أنسى شيني وندا إركرا دكسا Allah madaukakin sarki shine wanda yayi wato ya nufaci halittar sama da ƙasa kuma bai taba da ba a taba yin samplin irin su sai Allah ce bari yayi irin nasa wanda yafi kyau ko wanda yafi inganci ko wanda yafi nagarta a'a ba taba ba wanda ya taba yin dukkan halittar sama da ƙasa ba a taba yin irin su ba lokaci daya Allah ya kaki kayansa kuma ya fara alhamdulillah fatiris samawati wal ard shine ubangijin da dukkan yabo ya tabbata gare shi wanda ya kage halittar samai da ƙasa shine yace anta waliyyi fi dunya wal akhirah kai ne wanda kake jibintal al'amari na anan duniya kuma a lahira ma gare ka na dogara kai zaka jibance ni idan aka ce babu kai to bana da kowa bana da komi idan kuma ina da kai to in na ga dama in rasa kowa in rasa komi shine anta waliyyi kai ne majibinci na na dogara gare ka komi nawa mai kyau daga wurin ka yake komi da bana so ya same ni kai kade zaka iya kare ni inna waliyyi allahu alladhina zara alkitab allahu waliyyu alladhina amanu kenan wallahu waliyyu almuttaqin kenan to yace kai ne majibinci na a nan duniya kuma kai ne majibinci na bayan mutuwa don haka ya allah tawaffani muslima idan ajali na yazo ka raba ni da wannan duniya alhali ina shaidawa ba wanda ya cancanta abota masa sai kai Allah ka dauki raina a cikin musulunci wa alhiqni bis salihin kuma Allah ka sadar da ni da nagartattun bayinka abokai daga cikin annabawa iyaye daga cikin wadanda na gada da annabta da dukkan nagartattun bayinka Allah ka hada ni da su Allah ka hada mu da annabi Yusuf Allah ka sa muna cikin dagartattun bayin da Allah zai hada mu da shi a ranar kiyama amin shine wa alhiqni bis salihin kai addu'a akan Allah ya hada ka da mutanen kirki shi kansa babban rabo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kana tahiya kace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin yace asaba kullu abdin salihin fis samawati wal ard wannan addu'ar taka sai ta shafi duk wani bawan Allah in dai nagari ne ko a sama yake ko a ƙasa yake sai wannan addu'ar ta shafi shi to kaga wannan addu'ar ta sa da yace Allah ya hada shi da su amma muna fata Allah ya sa mu shiga ciki don in ka zama cikin nagartattu to zaka hadu da shi Allah ka hada mu da shi a ce yau ka tashi a ranar kiyama Allah ya daga darajar ka waɗansu suna tafiya zuwa wajen jama'ar su kullu hizbin bima ladayhim farihun wannan zuna tafiya wurin nasu wannan kai kuma a ce cikin annabawan Allah fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin a ce sune jama'ar ka su suke addu'a Allah ya hada ka da su Allah kuma ya zama ya hada ka da su din akwai ni'imar da ta wuce wannan shine wa alhiqni bis salihin Allah ka hada ni da nagartattu sai Allah ya ce zalika wannan duk da kaji an fara tun daga farkon tarihin nan har zuwa yanzu min amba'il gaibi daga cikin labarai ne na gaibu wanda ba wanda ya san shi kuma ba wanda zai iya bada shi a hakikanin sa sai Allah nuhihi ilayka gashi mun maka wahayin sa kyauta ka ji yanzu duk abin da muka ji a cikin tarihin nan ina rantse muku da girman Allah ba mu yi komai ba na fadan iyaka fa'idoji da suke ciki kuma wallahi har za a tashi a bar wannan alqur'ani ba za a gama kure ilimin da yake ciki ba kadan kawai muka ji don Allah ya ce labarai ne na gaibi wanda kuma daga wahayin Allah ya fito ma'anan gaibu anan shine wato abinda da baka sani ba kuma ya fuku daga iliminka da ilimin wasu sai Allah ya bude maka sai kai ka zo ka sani a lokacin da kafin ka sani yana gaibu ne a tun da baka sani ba bayan ka sani kuma fa ya tashi daga gaibu to Allah yana kiran wahayi da sunan gaibu saboda wahayi kafin Allah yayi ai ba wanda ya sani وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري دا بك سني با دغا باي ك سني يا زما غيبو كينا أنا فهمتا كو shi yasa Allah madaukakin sarki yake nuna mana cewa wato abin nan ilimin alqur'ani wato asalin sa kamar gaibu ne tunda da ba a san shi ba Allah ya sanar da mu shi ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi yasa cewa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbi faqul innamal ghaibu lillah fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin ويقولون لولا أنزل عليه آية كذا آية أي آية القرآن كنا من ربي سئ فقل إنما الغيب بيتي فقل إنما الآيات عند الله كما رديك يشكرونك الكبوت ما سئ فقل إنما الغيب لله ليدل على أن الغيب هو الوحي وأن الآيات من الغيب أصلين آية من الله شما غيبني دابا وندي سان سجعش أنسني kuma shi yasa Allah yace wa ma huwa alal ghaibi bi dhani annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai royan wahayi bane duk abinda Allah ya saukar masa yana sanarwa don Allah yace ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fa ma ballaghta risalata ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye daga abinda aka bashi shi yasa yace wa ma huwa alal ghaibi bi dhani yanzu al ghaibu shine me shine wahayi to nan da yace zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilayka an gane ko muna maka wahayin gaibu gaibun shine wato ayoyin da Allah yake saukarwa shi yasa ba wanda ya san ayoyin Allah sai Allah sai in ya saukar da su shine ma'anan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul ba wanda Allah yake bude masa ya gane wannan ilimi na ayoyi sai sai ubangiji sai wato manzon da Allah ya ga dama ya zaba sai ya aiko wanda zai zo ya masa wahayi a karantar da shi shi kuma ya karantar da mutane وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم شيخا kuma da Allah ya bada yace wannan sai ce wa ma kunta ladaihim abinda zai saka tabbatar gaibu ne yanzu gashi kana bada labari ay yusuf yayi kaza ay falamma dakhalu ala yusufa ay annabi yusuf yayi kaza ta ina ka sani kai kana wurin ne Allah ya ce wa ma kunta ladaihim kai baka wurin إذ أجمعوا أمرهم لو كنت تسكى جمع شريعة الأمر لنسو سن جمع دي دي تاوى conspiracy ياتيكا وهم يمكرون سنة شريعة مايكل شا مايكل شانسو باكا ولن أما جاش كان بعد لابد واني يعني كذا واني يعني كذا إن دبا الله يجامك بذاك سن هكا الله يكي دي باوى النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ النبي موسى سيتي كاجي تاريخ نان دا أكباكا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين lokacin da aka kira Musa nan baka wurin fa dai ba da labarin nan na Maryamu sai ce kadhalika naqussu alayka min al-ayati bi-dhikril hakim sai can a baya Allah madaukakin sarki yace wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimu lokacin da ake tattaunawa wa zai reni Maryamu wa zai dauke ta karar wurin Allah yace baka to shi sai yace wa ma kunta ladaihim إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون لو كنت تسكى شريع الأمر ينسو سن شريع ذا أي ما كيرتي كذا ذا أي كذا دو أن نباكا من أما قاشي الله يقع مكا الله كقارا من إلمي من أمباني وطنا آيو يسو لي آيو يوم من يوم سبو دا أكوي درس مي يوا فرقو قا أمبا إدو جي جدام فهمتا أتشكين وانا كافين جيغون درس جيغون درس شيني آيو الله ياتي النبي النبي يوسف ياي الدعاء ya ce rabbi kad ataitani minal mulki ya allah ka bani mulki to ni irin mulki ne ka annabi yusuf yayi sannan menene zamu iya bincikowa a irin tsarin sa na gudanar da mulki sannan me da me ya samu ya cimma a iya lokacin da ya wannan mulki har zai na addu'a a ƙarshen rayuwarsa me ya cimma da yake ji ya gama har yake cewa allah ya dauki ransa a cikin musulunci wannan zai zama babban darasi mai amfani ga duk wanda zai yi siyasa ko aka bashi amana ta shugabanci idan zai dosana daga hasken annabta me zai koya daga abinda annabi Yusuf alaihi salam irin tsarin gudanar da mulkin sa in ka karanta qur'ani zaka ji mulkin annabi Suleiman can gaba ka ji mulkin annabi Yusuf can gaba ka ji mulkin annabi Suleiman ka ji mulkin annabi Dawud da baban sa duk irin wannan yana da kyau duk wanda aka jarrabe shi da wani abu na mulki to ya koma alqur'ani ya koya ya ji ya annabawa suka yi mulki irin nasu don su ma annabawa da yawa daga cikin su sun yi mulki faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa ataynahu mulkan azima da yawa daga cikin su sun yi mulki wani irin mulki ya suka gudanar da nasu ya suka ci nasara ba abin da zaka koya ka ci nasara kamar abin da zaka koya a wurin annabawa ulaiika alladhina hadahumullah ulaiika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi Allah ya ce kai koyi da ilimin shiriyar su da farko muna fahimta anan cewa duk mulkin da Allah ya baka Allah ya san maka ne shi yasa ya ce rabbi kad ataitani min almulki wannan min in tab'idiyya ce yana nufi duk mulkin nan fa Allah ka dan san mun ne asalin almulkul mutlaq yana hannun Allah absolute sovereignty yana hannun Allah shi yasa Allah ya ce qulillahumma malikal mulk mulkin ba kai ne mai mulkin kai ne mai mallakar mulkin ba masu mulkin kawai ba har da mulkin kansa Allah shine mamallakin mulki don haka in zaka nemi mulki ka nema a wurin Allah kuma duk abin da Allah ya baka ka risina a gaban Allah kar ya saka ka ji wato ghatrasa ka ji cewa kai yanzu ka kai kaza a'a akwai malikul mulki akwai mamallakin shi kansa mulkin shi yasa yace rabbi kad ataitani minal mulki sannan ya risina gaban Allah saboda ya san wannan mulkin dan kadan ne mulkin lahira shine babban mulki a wurin dan adam amma nan ka dukkan bayin Allah duk talaucinka duk kasancinka duk musakancinka idan Allah ya baka aljanna zaka yi wani irin mulkin da ba wani mai mulki da ya taba irin sa a duniya Allah ya ce inda zaka reka aljanna zaka ga mulki wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ya ce duk wanda ya leka aljanna zai ga mulki mulki na kasaita irin wanda baka taba ganin irin sa ba duk dan aljanna za a nada shi mai mulki ne a sa mala'iku suna maka hidima ba wani mutum da aka taba sa mala'iku suka masa hidima wanda yafi kowa mulki a duniya wanda ba zai yi wanda ba za a taba samu wanda ya mulki irin sa ba mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di shine mulkin annabi Sulaiman amma shi ma mulkin sa ya tsaya akan mutane da aljanu ne da tsuntsaye amma in ka je aljanna mala'iku ne za su rinka maka hidima wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salam saboda haka kai kokarin neman wancan mulkin mulkin duniya komin yanda ya kai akwai cikas a ciki shi yasa yace minal mulki wanda karena wanda ba kowa ba sai ci maka mutunci kuma wallahi ya kwana lafiya sai kaga wanda zaka iya sa a fille masa kai sai ka nemi ayi sulhu da shi yana cin mutuncin ka kuma ana bashi kuɗi saboda dole ne mulkin duniya haka yake kuma duk yanda kake sai wani yayi adawa da kai kuma kafin ka hau sai ka sha gumi kuma kullum za ka kwanta sai ka rinka tuna ta yiwu fa wane fa ta yiwu wane ta yiwu wane mulkin lahira shine mulkin da in an shiga to an riga an shiga kenan fa'ida ta gaba ita ce wato ana so mutum ya zama idan zai roki Allah ya rinka fadan ni'imar da Allah ya masa amma a tsakanin shi da Allah yanzu da yawa daga cikin masu mulki in ka ji mutum ya ce ai Allah ke bada mulki ma wanda ya so yana habaici ne ma wani cewa shi an bashi da haka a miƙa wuya ai Allah ne ke bada mulki ai malikul mulki tutul mulku man tasha ko ya garanta daidai ko ba daidai ba abin da ya dame shi in ka ji mutum yana cewa Allah mai bada mulki don haka ku miƙa wuya ku yi imani da Allah to shi ya faɗi a shi ya ci ne amma in shi ne ya faɗi sai ce an yi ba daidai ba to abin da nan yake nuna mana shi ne kai da kake kan mulki ne za ka yi tsakanin kai da Allah ka ce ya Allah kai ne mai bada mulki kuma Allah ka ban to wannan ne zai sa ka rinƙa jin cewa kai ma kana ƙarƙashin sovereignty wani ba kuma akwai wanda yake sama da kai ana fahimta kar ya zama kana rika fadan irin waɗannan ayoyi kad ataitani minal mulki a cikin mutane amma kai da Allah baka fada yanzu annabi Yusuf yana yi shi da tsakanin shi da ubangiji ne idna da rabbahu nida'an khafiya to kai ma ka bari in ka kebe tsakaninka da Allah sai ka rika jan irin wannan aya ba sai a radio ko kuma tsakaninka da injili ba fa'ida ta gaba ita ce annabi Yusuf ya ce tawaffani musliman ya Allah ka dauke raina a musulmi kai ka san babban sakon da ke cikin wannan shine musulunci baya da garanti din tabbas wai dole zaka mutu akai ka roki Allah kawai akan Allah ya sa tunda ka shigo karka fita dukkanmu dinnan wallahi zukatanmu suna hannun Allah ne yana juyawa yanda ya ga dama lokaci eh zai iya juyawa wallahi kaji ka fita a musulunci saboda musulunci alfarma ce Allah ya baka kuma har yanzu alfarman tana karkashin sa ne in ya ga daman baya so ka mora sai ya ce ka fita saboda addinin nawaye inna ad-dina 'inda Allah al-islam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya ce ya ku bayina kowa batacce ne sai wanda na ga dama na shirye da shi fastah duni ahdikum ku nemi shirya a wuri na in shirye da ku shi yasa Allah ya koya mana murin ka ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya Allah bayan ka shirye da mu karka sa mu fata shi yasa ya ce ya Allah har in mutu ka tsaya ka sa in zama a ciki karka yadda ka dauka wai an gama a ai mu kawai muna jiran ai ni je na mafarkin urul ayn ma wani ya ce ai mun je cikin aljanna zan baka abu kaza irin wannan raha din in mutumin da yake jin tsoro sosai cewa yana roƙon Allah ya sa ba ya mata mu ya tabbata a musuluncin ba zai yi irin su ba ballantana wani har ya isgili haka mu kula sosai mutum ya dage da addu'a Allah ya sa ya cika da imani cikawa da imani ba garanti bane wallahi fa'ida ta gaba ita ce ya ce tawaffani musliman Allah ka dauki raina a musulmi wannan ya sa malaman tafsiri sun ce wannan magana tasa tana daukan magana ce ne harshen da mu shi ya fada ne yana addu'a akan cewa yanzu tasa ta kare yanzu yana jiran mutuwa ne don haka ya Allah ka sa mutuwa ta zo a cikin musulunci ko kuma a'a yanzu ya gaji da mulki ne ya gaji da duniya shi yanzu ya ji cewa yana sha'awar haduwa da ubangiji don haka ya Allah ka dauki raina a musulunci kawai in je mu hadu na gaji da duniyar nan aikin da zan yi ai na gama ya Allah don haka a dauki raina in mutu yana fatar mutuwa ne ke ana ganewa wanne ne ɗaya daga cikin waɗannan ko kuma a'a wato yayi ne saboda wato mutuwar ta zo ne sai ga mala'ika kamar yadda ake ba wa kowane annabi zabi shine sai ce ah lokaci yayi ne sai wannan addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo cikawa sai yana ce allahumma filli wa alhaqni bil rafiqil a'la to shi ma lokacin ya ga mala'ika ne sai irin wannan addu'a don a tafi kun gane ihtimali guda uku wanne ne daya duka malamai sun fada wadansu sun ce lokacin da yazo ihtidar ya gama aikin sa duka yanzu yazo kuma za a kwanta za a huta za a koma wurin ubangiji shine sai wannan addu'a yace ya Allah dauki raina a musulmi nagode ka ban mulki ka ban ilimi nagode sai cika da kalmomin godiya sai koma ga ubangiji wasu suka ce a ya faɗi haka ne wato a matsayin haka kawai yana addu'ar sa yana fatan yanda yake din nan Allah ya sa a kare lafiya ya Allah ga mulki ya Allah distractions din da yake cikin mulki da yawa ya Allah hidimomin jama'a sun yi yawa ga kuma harkar addini Allah ka sa mu gama lafiya shine ma'anar addu'a ba wai mutuwa ya gani ba wasu kuma suka ce a ya gaji da duniyar ne kawai yake ce Allah ya dauki ransa to wannan na karshen shine a tafsirin Qatada to shine malamai suka ce a da an halatta wa kowa in ya ji ya gaji da duniya yayi addu'a akan ya tafi abin sa in ka ji ka gaji kasan su mutanen kirki ba irin yanzu wani zai ce ca ban zama kaza ba ga abubuwa da yawa nan ni ban yi ba mutane suna ta yi a'a su annabawan Allah suna so su je su ga sun samu sakamakon lahira saboda duk wannan duniyar Allah ce wal akhiratu khairun wa abqa suna so su je su ga khairun din to sai mutum ya addu'a ya ce Allah ka kashe ni kawai sai aka ce irin shi ne annabi nuhu alaihi salam yayi rabbi gfirli wal walidayya wa liman dakhala baiti ya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat to amma aka ce a shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya soke haka ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim daga anas dan malik manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatamanna yanna ahadukumul maut kar wani ya yarda yayi fatan mutuwa lidurrin nazala bihi saboda wata cuta da ta same shi ko damuwa ko bakin ciki ko tasku na rayuwa ko abubuwa sun ci kumurde masa sai ce shi gara masa ma ya mutu Allah ka kashe ni in huta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hana haka to sai ce fa in kana la budda mutamanniya in abun yayi tsananin da dole sai kai to karka ce mutu kawai kace allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li ya allah idan rayuwa ce tafi mun alheri ka barni in ci gaba da rayuwa wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li ka dauki raina idan mutuwar ita tafi mun alheri tunda baka san wanne ne yafi alheri ba to kace ko ka mutu idan rayuwa ce tafi alheri kace ka ci gaba da rayuwa idan mutuwa ce tafi alheri ba to in kaga ka matsu ka kai bango to sai kai irin wannan sai ka barwa Allah zabi to in alheri ne mutuwar zaka tafi kuma sai ta zo da sauki amma in kai da kanka ka kwakulota to kaga baka san yadda za ta zo maka ba an fahimci wannan da kyau fa'ida ta gaba ita ce ashe ba wanda ya san gaibu sai Allah dalika min amba'il gaibi nuhihi ilayk duk wanda zai ce maka akwai wanda ya san gaibu ka saurari abinda Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kawai Allah ya ce ka ce musu duk duniya sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah shikenan magana ta ƙare an fahimta to saboda mu takaita yanzu zamu shiga cikin rabbi kad atitani min al mulki wa wani irin mulki ne annabi yusuf yayi Annabi Yusuf a cikin ɗan shekarun da ya yi wanda malaman tarihi sun sassaɓa cewa shi mulki tenuwa na shekara nawa ya yi. To amma dai dukkansu dalilin hasken Al-Qur'ani za mu iya ciro abinda za mu gane nasarori da gwamnatin Annabi Yusuf alaihi salam ta samu ta cimma a mulki. Kuma wallahi duk wanda ya mulki ya samu ya cimma waɗannan to lallai mulkinsa ya rabauta. Kuma zai zama cikin wanda suka fi kowa nasara a mulki to sai ku ji ko akwai wanda zai iya hada su gaba daya abu na farko nashru da'watil islamiyyati lil khass wal 'am a tabbatar da da'awar musulunci da wa'azi da dukkan abin da ya shafi haƙƙin addini a fara tabbatar da shi ya zauna da gindin zama tabbatar da addini da farko wannan gwamnatin na Annabi Yusuf akan ruhin me aka gina ta ha akan addini da aqida da imani da Allah da shi ya fara tun yana cikin kurkuku dama Allah yake ta faɗa da maganar tauhidi da maganar aqida haka da aka nada shi haka yanzu kaji har karshe zai bar duniya ma rabbi kad atayta min al-mulki duk al'amarin yana ce na Allah ne don haka gwamnatin ta Allah ce ma'anarsa shine shin kai ma a mulkin ka kana jin cewa wannan mulkin kai yanzu wakilin Allah ne shine abu na farko saboda Allah madaukakin sarki ya ce ya sanya mu mu zama wakilansa ne a bayan ƙasa inni ja'ilun fil ardi khalifa huwa ansha'akum min al ardi wasta'marakum fiha to kai ma in kana shugabanci ka rinka ji cewa waɗannan mutanen ba bayin ka bane bayin waye bayin Allah ne to kana wakiltar sa ne to kana yin musu yadda yake so kawai Annabi Yusuf ya cimma wannan gobe cimma ba da shi ya fara kuma da shi ya kare shi yasa Allah ya hada dukkan annabawa ce wa salamun alal mursalina dukkan manzannin Allah aminci ya tabbata gare su saboda sun fara da kyau kuma sun kare da kyau babban abin da babban nasarar da Annabi Yusuf ya ci shine ya ci nasarar tabbatar da addini da kuma mayar da gwamnati ta zama gwamnatin Allah ne na biyu Annabi Yusuf alaihi salam ya tabbatar da riƙon amana akan dukiyar al'umma wanda duk harkar gwamnati bayan haƙƙin Allah kana gamawa da shi sai haƙƙin dukiyar mutane akwai wani abin da yake da muhimmanci a mulki sama da dukiyar da kake rike da shi babu shi saboda ma dukiya ba za a iya barinta a hannun kowa ba shi yasa ma aka ce ai mulkin don kai ka wakilce su ka rike to Annabi Yusuf ya kafa gwamnatinsa ne akan kiyaye amanar al'umma shi yasa shi da kansa yace ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafiz yace zan rike amana ya cika wannan amana ko bai cika ba to duk wanda ya zama wato Allah ya bashi rikon mutane ko mutum biyu ne abu na farko da zai tambaye kansa shine hal huwa hafiz
shin zai rike amana kuma ita ce kalma ta yaudara ga kowanne dan siyasa zai fara fadar ta yace zai muku amana farkon abinda zai ce a kansa yace honest trustworthy transparency justice equity wacece to waɗannan kalmomi in ka faɗe su kai ka faɗa ka manta ko satuk tabu shahadatuhum wa yusalu Allah yace za a rubuta duk abinda ka faɗa kuma za a tambaye ka akai annabi yusuf ya faɗa ya kuma cika kai ma da ka faɗa ka cika abu na uku da annabi yusuf ya cimma a gwamnatinsa shine mai da hankali da bayar da muhimmanci ga ilimi zai yi mulkin sa ne akan ilimi kuma zai inganta ilimi kuma zai yi komi ne bisa ilimi ba zai yi abu bisa jahilci ran masa tsau ba shi yasa tun kafin ya hau kujera ya karfafa wannan abun guda biyu da amana da ilimi yace inni hafizun alim daka duk wanda a cikin mulkin sa bai baiwa ilimi muhimmanci ba to wallahi ba mulki zai yi irin mulkin nasara ba zai dai taba nasa ya tashi amma ka baiwa ilimi muhimmanci ilimin kanka kai kanka da kuma ilimin al'umar da kake jagoranta saboda da shine za ku ciccifi al'umar ta ku zuwa gaba duk wani civilization da kaga a baya sun ci gaba da ilimi ne suka ci gaba shi yasa shi ma zai ce da ilimi ne zamu da ilimi da amana waɗannan abubuwa guda biyu sune mulki inni hafizun ali wa zadahu basqatan fil ilm shi yasa Allah yace za a bashi mulki inna allaha astafahu alaikum Allah ya zabe shi a cikin ku ne a saman ku ne saboda wa zadahu basqatan fil ilm don ya fi ku ilimi daka duk shugaban da bai ba wa ilimi muhimmanci ba bai kama hanyar cin nasara ba abu na hudu shine adalci kun san amana daban adalci daban amana ita ce ka rike kar a ci adalci ita ce adalci shine ka raba yadda ya dace amma in ka rike kai baka ci ba kuma baka bayar an ci ba baka yi adalci ba sannan da ka zo bayarwa an ci din baka raba yadda ya dace a ci ba shi ma baka yi adalci ba shi yasa annabi yusuf shi ya dora nasa akan amana amma kuma da bayarwa sannan kuma wannan shi yasa yace shi ba zai dada zalunci ba yace ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idhan la zalimun yace in mun yi haka mun yi zalunci mun kuma ba ma zalunci don haka ka tabbatar da adalci ka kuma yaki zalunci kuma duk wanda zai yi zalunci ka take shi abu na shida da annabi yusuf ya ci nasararsa shine raba arziki a saki kuɗi kowa ya more kuma ka bawa wanda kake so da wanda baka so da wanda yake son ka da wanda baya son ka da wanda addinin ku daya da wanda kuka bambanta a addini da waɗanda suke da gata da marasa gata kowa ya ci dividend of wannan shine irin mulkin annabi yusuf shi yasa muka je a baya Allah ya ce waja'a ikhwatu yusufa tun daga kan'a suka ji labarin akwai arziki da ake rabawa suka taso suka zo kasar masar kuma aka raba har da su kaga za ka yi to ai ba su da haƙi a kansa saboda sun zo daga nesa ne to na nesa ma ya ji arzikin gwamnati ya taba ba a dama da waɗansu wasu kuma a can suna can suna mutuwa ba san da abin nan ba san ina ake ina aka sa a gaba ba sannan bayan wannan kuma da suka zo su ɗan adawar sa ne saboda sun nemi su ga bayan sa ne ba kawai ba sun nemi ayi takara su kada kai bane sun nemi su kashe shi ne gaba daya amma duk da haka shi da kansa yana ce musu ala tarawna anni ufil kaila yace ku kanku ba ku ga inda nake cika mudu ba wa ku din ma saboda haka dole ne shugaba ya saki hannu kuma ya cika mudu inda za a yi ne na Annabi Yusuf alaihi salam abu na gaba da Annabi Yusuf ya ci nasara a kai shine bayar da muhimmanci wa waɗanda suke da bukatu na musamman a cikin jama'a da talakawa akwai waɗanda bukatarsu ta fi zama emergency akwai waɗanda bukatarsu za ka iya cewa sai daga baya duk wanda baya da tartibul awlawiyat shine duba emergency cases da kuma mutanen da suke da special needs da waɗanda suke bukatan urgent attention to waɗanda su ake farawa a duk lokacin da ka zo bayarwa saboda duk shugaba a gaban sa ya sani kai suna da yawa amma su wane ne wanda bukatan su dole dole na yanzu ne ka tabbatar da cewa bukatar mai lafiya bata kai ta mara lafiya ka tabbatar da cewa bukatar wanda zai iya tashi ya aiki da karfi bata kai bukatar musaki wanda shi bai da hannu ko idon da zai iya nema ba ka tabbatar da cewa bukatar yaron da yake da gatan da za a iya bashi note kawai ya je a bashi kwangila ko a dauke shi aiki bata kai yaron da yake can ya gama makaranta ga certificate din ga shi ya ci amma baya da kowa a gwamnati ka tabbatar irin waɗancan suna da bukatar a kula da su sama da waɗannan don wannan ko baka kula da shi ba zai kula da kansa ko akwai mai kula da shi to Annabi Yusuf alaihi salam shi ya maida hankali da irin waɗannan su ne zawil hajatil khassa waɗanda suke da bukata ta musamman a kasashe da suka ci gaba su maida irin wannan da muhimmanci suka yi listi guda akan waɗanda suke da bukata ta musamman sai a je ana zakulo su wanda in an bar su haka kawai ba wanda zai kawo su gaba ballantana a san su ta ina muka gano wannan a cikin suratu Yusuf shine inda Allah madaukakin sarki yake ce mana ƴan uwansa sun zo sun ce qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana dur inda ba don sun san da cewa yana kula da alladina massahumud dur ba za su fada ba suka ce mun shiga cikin mawuyacin hali mun san kuma kana kula da masu irin wannan halin shi yasa ya sauri ya ce a cika musu ana fahimta don haka kai ma in dai ka gane mutum yana da genuine case da yake bukatar urgent attention to da su ake farawa kafin a je sauran fa'ida ta takwas daga cikin tsarin mulkin Annabi Yusuf shine Annabi Yusuf ya yaƙi yunwa da fatara saboda ba abin da yake sare kafar abin da gwamnati ta yi duka a daina gani kamar mutane in suna jin yunwa da kuma mutum ya lalu ba ya ji ba ko sisi duk alherin da gwamnati ta yi da za ta yi kwalta a ƙasa ta yi kwalta a sama wa tsuntsaye wallahi in mutum ya tashi bai karya ba to wannan kwalta din duk banza yake gani shi sa Annabi Yusuf alaihi salam qala tazra'una yace mu tsaya a yi noma saboda a samu food security don ya san duk abin da zai yi ba zai ci nasara ba sai an yi maganin yunwa saboda ta hanyar maganin yunwa za a magance ka ci na cikinka sannan waɗanda za su yi noman sun samu sana'a za ka kifin din su busy amma in ka bar mutane suna yawo haka kawai ba samu abin da za su yi ba matasa suna zazzare ido yanzu buna ilaika ta duru a ido talladhi yusha alayhi min al-maut duk ka tura su gona ka ce a koma gona qala tazra'una kuma ka samar da hanyoyin da zai sa noman yayi sauki kuma mutum ya ga yayi da gaske kuma noman ya masa amfani yanzu a kasashen mu da yawa gwamnati za ta fitar da policies da yawa in ka karanta a takarda za ka ce kai wannan ana yi a shekara biyu za a rubuta talauci amma wajen implementation da application sai gane duk shirme ne ba za a kawo masu amana a dora su a kai ba sannan kowa yazo maka rubuto takardar nan iya bukatar sa shine je gaban shugaban kasa ko gaban gwamnati a bashi approval kawai a turo biliyoyin ya hadiye su da bakin sa sai a dauki hotuna a ce gashi an dauki hektar 1000 an noma su gaba daya sai a je a nuna a zo a kawo buhuna a ce shugaba ya ja bude ya ja yanka dan dan abun nan dan tsumma shikenan ya tafi abin sa ba a san me ake ciki ba annabi Yusuf ba haka yayi ba in za a yi noman da gaske za a yi wanda za a sa supervision da gaske kuma a tabbatar da cewa mutum na karshe da ake so ya amfana a ga ya amfana ba ko waɗansu anan da suke sama waɗanda ba su san menene ma'anar lauje da kota da garma ba ba san fasalar su da amfani su suke cikin amfani fa'ida ta gaba ita ce annabi Yusuf alaihi salam ya maida hankali akan daga economy saboda duk yanda zakai kasa noma kasa waye in baka yanda kudi zai rika shigo wa mutane ba fa so da dan adam in ya ci ya koshi musamman matasan nan in suka ba su abinci sun ci sun koshi to suna bukatar kudin da za su je kuma a biya a samu shi kuma dole sai da kudi to dole sai ka sayar da zaka bunkasa tattalin arziki ta yanda mutane za su samu hanyar da kudi zai rika juyawa Annabi Yusuf alaihi salam ya maida hankali da wannan cikin fadin Allah ta'ala lokacin da Annabi Yusuf ya ce wato da Allah ya ce waji'na bi bida'atin muzja saboda a rinka samun kudi yana juyawa in kana son abu kai ma ka je kai ka je zama kai akwai productivity ku je ku yi sana'a ku kawo wani abu naku sai mu kuma mu ba ku sai a rinka yin trade by barter amma gwamnati kawai ta rika watsa abu haka kawai ba tare da sa ido ba to wannan zaka kashe economy sannan kuma duk abin da zai rika sa mutane su ta kokari akan don su samu kai shi yasa yace wali man jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'in ce gashi nan na bada ayi abin nan ayi rige-rige duk wanda ya kawo abu kaza gwamnati zata bashi ladan abu kaza da gwamnati zata sa a cikin ku a ce duk wanda ya gama makaranta ya samu first class automatic appointment at NNPC duk wanda ya samu second class automatic appointment at FIRC ba ga kuke so ba duk wanda ya samu kaza automatic appointment a kaza duk wanda ya samu abu kaza za a dauke shi aiki a gidan gwamnati haka ake yi da a ce gurgudun kokarin ka yanda kanka yake ja saboda gwamnati tana neman irin ka to sai a ce in ka kawo irin sa shine za a baka matsayi kaza kuma aga ana yi din da gaske ba shine zai sa ku ta competition duk kowa ya zama ya ci ba amma duk wani ya je makaranta an tura shi makaranta ya ga wansa ya je ya gama ya dawo bai samu ba wani ma ya je ya gama ya dawo bai samu ba wani ya je amma ya ji labarin wani kuma da yaron na san wani fa gashi an nuna shi a TV ko an nuna shi a waya cewa an kama shi kidnapper ana hira da shi sai aka ji ya ce ai mun kama wasu mutane nawa kuka karba miliyan 50 sai ce la 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 a sha ka ake samu wani bai sa'a wani ni in Allah ya zan yi sa'a ba shi ma sai shiga ba saboda abinda zai iya sa a samu kuɗi ta hanyar halal ba a bude musu kofa ba amma hanyar da za a samu ta hanyar haram gashi ana ta watsa shi kana ji ai ba kowa ne in ya kalli wannan abu kai ka dauka wai in an ji ana interview da shi kowa zai dauka oh ina jin tsoro in dai ramin dan sanda wani abun da zai tura sai ya ce cha yanzu ina miliyan 50 din wani shi ma bari ya je karɓa yaso daga baya a kama shi ba haka suka ce ba ukutulu yusufa aw itrafuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum daga baya ba watakunu min ba'di qauman salihin suka ce ku je ku kashe shi yaso daga baya komai ma ayi zuciyar matasa galibi haka take shi tsoron karshen baya ji amfanin farkon yake dubawa ku kuma kuna daukan irin wannan kuna ta yadawa ba ku san kuna dada kashe zukatan matasa bane a ce an kama wani an tafi miliyan kaza sai ya tunani shi ba bai taba rike 100,000 ba gashi ya ji ana kiran an karbi 50 million naira da bai taba ganin su ba sai dai a figos shikenan mutum nawa kuka kashe ya cewa kashe mutum 50 sai ce shi ma yana so ya fara koya Allah ya tsare ni fa'ida ta gaba ita ce duk wanda yake so ya ci nasara a cikin harkar gwamnati to dole sai ya dama da yara matasa kuma sai yayi yanda zai bude hanyoyin da matasa za su samu sana'a wannan shine abin da Annabi Yusuf ya maida hankali da shi wa qala li fityanihi ij'alu bidha'atahu fi rihali duk abin da yake yi ba shi yake yi sai ya sa wa matasa kuje ku yi kaza kuje ku yi kaza sai suka gane gwamnatin tasu ce da su ake damawa in za a bi kaza sai a ce ku kuje ku kuje mata duk in aka tashi zanga zanga su waye suke yi in za a fasa prison su waye suke yi in za a kona police station su waye suke yi in za a ce ba mu yarda ba su waye za su yi in za a kawo gwamnati ma waye mai yi to dole su suna jira sun sa tabaran su suna haskawa su ga bayan an gama za a jawo su ko ba za a jawo su ba to in ko ba a jawo su ba za su ce za su rama kuma ta kife ba abin da ya dame shi saboda bayi da sha baya da ko gongoni madara bai da shi don haka in za a fasa shago bai asara ba don haka dole ne sai ka jawo matasa kusa shine tsarin Annabi Yusuf alaihi salam wa qala li fityanihi ya jawo matasa ya sa su kaza duk abin da ake tare da su ake sannan kuma nasara ta 11 da Annabi Yusuf ya ci a gwamnatin sa shine tabbatar da tsaro na dukiya da lafiyar al'umma kowa ya ji cewa zai iya fita ya je ko ina baya jin tsoron ɗan fashi baya jin tsoron kidnappers baya jin tsoron ƴan ta'adda baya jin tsoron wane ne wannan kuma waye zai maka shi gwamnati ne mutane za su yi wannan da kansu in ka ce mutane sai sun je sun yi noma an ji wutar lantarki ba za mu iya samarwa ba sai ta sai generator mun ji lafiya ba za mu iya sama muku ba ka je chemist ba duk kuna zuwa ba don an ce ba za mu iya sama muku tsaron rai ba kuma rai nan ba a tsaron shi a wurin ne bindiga sai da bindiga za ka yi kana da bindiga ne ta yaya za ka yi ka tsare kanka wannan dole haƙƙin waye gwamnati ne zalla take da wannan haƙƙin to Annabi Yusuf ya maida hankali da wannan shi yasa ya ce wa qala dukhulu misra insha Allah aminina yace duk wanda ya shigo nan garin ya tsira ba wanda zai shigo nan kuma ya ji tsoron za a taba lafiyar sa in kuka shigo nan antum aminu kuna cikin nutsuwa da zaman lafiya wannan shine abu na farko da ya tabbatar da shi kuma duk wani shugaba wallahi da bai dauki wannan a matsayin priority ba to zai gane kudin sa duk abin da yayi ba za a ga alherin sa ba kuma duk abin da zai rushe ba za a ci amfanin sa ba idan dai babu tsaro na mutane abu na gaba da Annabi Sulaiman alaihi salam Annabi Yusuf alaihi salam ya ci nasara da shi shine Annabi Yusuf ya iya siyasa ka san duk wannan abu da muka faɗan fa sai ka hada kuma da iya siyasa me za ka faɗa wawa a yaushe ta yaya ba komi ake faɗa ba kuma ba wa kowa ake faɗa ba kuma ba a ko'ina ake faɗa ba amma mutum bai iya ba sai ya faɗi wata magana ɗaya ita za ta ɓata masa gaba ɗaya siyasarsa shi yasa ka iya wa bakinka kuma in ka zo magana ka san wawa za ka faɗa Annabi Yusuf alaihi salam in ka duba duk cikin tarihin nan za ka yi ta jin inda ya amfani da siyasa da kuma tsananin experience akan yanzu Allah ya ce wa ja'a ikhwatu yusuf fa dakalu alayhi fa arafahum wa hum lahu munkirun inda zai kwafsa a siyasa da sai yayi barar yadda suna zuwa da su gane shi da kuma ya bata sai ya bata da yayi duk abin da yasa har aka gama yanda ya tsara wannan abun ba inda ya failin saboda bai kwafsa da zai sa sun gane shi ba to karka yadda a matsayin ka na dan siyasa kana da wani plan dinka a koye kana da wani hidden agenda ka bari wani ya gano ka kana da manufar za ka fito ba za ka fito ba ba ka so a gane to ka yi yadda za ka iya ta yadda abinda kake so ka ɓoye ka iya ɓoyewa abinda kake so ka nuna mutane fari alhali baki ne ka iya ka nuna musu inda manufarka a ƙarshe mai kyau yana daga cikin siyasa Annabi Yusuf anan shine wato da yace ij'alu bida'atahum fi rihalihi wannan tactics din da yayi na cewa yana so ya rike dan uwansa wai koya masa shi da kansa ne yayi kokari ya gano Allah ya ce mu kuka shirya masa yasa aka sa kayan da ake so don ya rike dan sa kaga bai amfani da karfin mulki ba akwai abun nan kana so a juya ba da karfin mulki zaka sa a juya mutane ba a'a wayo zaka iya musu ka sa su bi kawuya ba sai kai amfani da karfin soja ko dan sanda ba in ya ce zai amfani da karfin soja ko dan sanda zai iya ko ba zai iya ba duk yaron zai iya kama su amma ba haka za a yi ba a lokacin sai musu wayo ya kama har su da kansu kanzu suna wa ma shahidna illa bima alimna sai ga shi mu muke shaida da kanmu an kama dan uwanmu iya siyasa ne wannan yana daga cikin iya siyasar sa shine abu ya an gaya masa abun da ya bata masa rai amma ya hakuri ya danne fa asarra ha yusufu fi nafsihi kana matsayin dan siyasa ba duk abun da ya bata maka rai sai ka nuna ba kai hakuri ka iya dannewa kuma ka iya shanye adawa wanda yayi zagi yayi adawa yayi waye kai aikin da shi da kansa zai zo ya ce kai ni ma na mika wuya a tafi tare da mu amma kace inda za a dannewa ne a kashewa ne ayi wani ne saboda yana adawa don ayi silencing din su wannan ba zai kai ka ko ina ba wani ya dan fada baka da ya kulla ta can aje a kama wancan ma aje a kama ba inda zai kai ka sai zama baka yi wani abin kirki ba kana ta kama ta ne kuma har ka gama shekaru ka kama kai ma da gaba a zo a kama ka a duniyar kenan ba fa'ida ta 13 shine annabi yusuf alaihi salam yayi shugabanci ne irin yanda akwai inda za a dake a sa karfi akwai kuma inda za a yi lalama wannan yana daya daga cikin abinda muka faɗa yana da muhimmanci kwarai da gaske wa duk wanda yake da office akwai abinda in ka zo zaka ce dole a yi kuma ba za ka sassauta ba akwai kuma abinda za ka sauka ka bi ta lalama ka lallabe su amma dole sai kana da karfin tunani shi sai ce alim dole harka ce ta ilimi sai ka iya da mutane su dukkan su taru su kasa iyawa da kai kai kadai kai kuma ka iya da su duka kaga dole sai da ilimi a ciki shi sai annabi yusuf alaihi salam ka ji shi yana cewa wadannan ala tarawna anni ufil kayla wa ana kaylul muzi wannan magana akwai manufa a cikin ta yana lallaba sai yana ga musu ai na yi aikace aikace ai mu muka yi kaza amma da aka zo kuma sai ya ce fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi yanzu kuma yana bada standing order ne command ne ko ku yi kaza ko ba za a muku kaza ba shikenan akwai mutanen da in ka zo aiwatar da wani abu zaka ce dole a yi akwai kuma wadanda sai ka rarrashe su ka lallaba su abu na shahudu da annabi yusuf alaihi salam ya ce nasaran sa shine sa ido akan aikace aikacen duk da yasa a yi baya zuwa je kwanta ya bacci sai aka masa report ya karanta ko ya gani a jarida an bude wuri kaza shi zai je da kansa shi sa duk abin da yayi nan zaka je akwai muhasaba Allah ya ce falamma jahazahum bi jahazihi shi yake yi da kansa kai ku dura wa kana lifiti yani su dura shi kuma yana tsaye yana gani saboda duk yadda zaka yi ka sa aiki in ba zaka rinka zuwa kana sa ido ba to wallahi zaka yi aikin baban giwa ne zaka yi ta gina wanda ka sa shi yayi aiki sannan a turo ne a gidan rediyo ya ce mun samu rabonmu muna godiya kai ka dauka da gaske ne wancan wanda yake cikin miskini bai ma san an sa a rediyon ba amma wanda ya karbi nasa ko aka san masa shi aka sa shi a gidan rediyo yayi magana kar kai amfani da media ka yarda da cewa gaskiya ce media daban gaskiya daban ka je ka gani media suna report kai ma kana report amma ba kai kuma kana shugaba kana karantawa a jarida fa'ida ta gaba ita ce annabi yusuf alaihi salam yana da fadin zuciya duk shugaba dole ya zama yana da yalwar zuciya ta yanda zai iya daukan manya-manyan abu kuma ya yafe amma sa ba daidai ba ya haɗe kuma in ai zo sakawa ya saka da kyakkyawa shi yasa yace innahu man yattaqi wa yasbir shi dole sai kai haƙuri shi yasa kuma sun gama itirafi sun yi laifi sai yace la tafli ba alaikum al-yawm ku je ba matsala na yabe muku duk shugaba dole sai ya zama zai iya daukan haka amma sa ba daidai ba ya haƙura in dai ka ce za ka yi shugabanci kuma kace zaka take kowa ba zaka yi hakuri in an maka ba daidai ba to ba zaka iya mulkin ba gara ma ka bari abu na 16 na kusa da karshe don abubuwa 17 da muka samu shine yadda annabi yusuf alaihi salam kai barin barwanin shine na karshe na 16 shine annabi yusuf alaihi salam yayi kokari duk da mulkin sa amma ya girmama iyayensa ku zai zo muku ya jajja ya zare muku ido amma ya koma gida kuma ya risana gaban iyayensa yana neman albarka yana cikin abin da yake sa shugaba ya samu albarka shine samun albarkar iyaye sannan abu na karshe da annabi yusuf alaihi salam ya shi nasarar sa shine an dama da dan uwansa ya debo dan uwansa su ma sun dandale arziki kuma duk shugaban da na kusa da shi ba su amfana ba wallahi tir da wannan shugaba ai mutanenka ai naka shine naka waɗanda suke da haƙƙi na wajibi dole ka ba su amma aka tashi raba mustahabbi wanda kowa ma ya cancanta to ka fara da man kusa ibda bi nafsika thumma man ta'ul haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan dukiyar gwamnati ce wanda duka kowa ma ya cancanta kai dai karka dauko wanda bai cancanta ba amma mutane da yawa suna cin arziki daga nesa dangin ka su kuma ba su amfana da komai ba yan garin ku ba su samu komai ba mutanen ka naka ina ka wanda su suka yi ka ba su samu komai ba to wannan mulki shi ne kake yi wallahi annabi yusuf alaihi salam da ya samu sai ce ku koma ku je ku tattaro iyalan musu zo a ci arziki yace waqtuni bi ahlikum ajma'ina yace duk iyalan ku je ku debo su haka akai ko ba haka akai ba yace udkhulu misr dukkan ku ku shigo masar ku zo mu ci arziki na samu kuma ku samu duk wanda ya samu kuma ɗan uwansa ba su mora ba wallahi dai abin da ya dace ba abin da aka hana shi ne kai zalunci ka daga wanda ya cancanta sai ka kawo naka ka dora aure amma ba laifi bane idan naka ya cancanta ka sa shi a wurin saboda zai fi yin maka daidai kuma zaka fi ma iya masa fada idan naka ne saboda wanda ba naka ba sannan zaka fi samun tabbas akan in ka rasa ya san shi ma ya rasa amma akwai wanda shi yana zo ne dama yana so a barar ne don haka ka sani da cewa akwai wanda zaka iya amince musu a mulki akwai wanda ba zaka amince musu ba wawa ne kawai wanda zai iya jawo kowa daga nesa saboda yana gani yana so sun kuya masa ya dauka daidai ne ya rabu da ƴan uwansa na kusa kusa ya ki jawo su a jika ya amince wa kowa daga bai ka ji an bindige shi lokaci daya an yi juyin mulki duk mutumin da yake da wayo to ɗan uwansa zai fara jawowa ya ba su wannan yana ɗaya daga cikin abin da aka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya amince wa sayyidina Ali ibn Abi Talib galibin abin da yake yi zaka ga Ali kum ya Ali kum ya Ali lokacin da yazo tafiya yakin Badar sai ce wa Ali ya zama shine wakilinsa a Makka aya a Madina yace yanzu ni zaka bar ni a cikin mata yace kai zan nada baka so ka zama kamar yadda Annabi Haruna ya zama wa Annabi Musa shi kansa annabi Musa da Allah ya nada shi annabi sai yace a nada masa wa Haruna akhi akamun dan uwana mu ci tare kai ka samu baraka jawo dan uwanka ba wannan shine ma'anar mulkin family and friends amma idan family and friends sun cancanta yanzu don Allah ko kai in kana da hankali da wayo ga dan garin ku dan addinin ka dan jam'iyyar ka wanda yayi fama da kai kuma yana son ka kasani tun baka samu ba kuma in ka rasa ma wurin sa zaka koma ya kawo nasa wani ma ya kawo nasa sai kai haka kace wa'ancan su ma ɗan ƙasa ɗaya al'umma ɗaya wane ne constitution sai kace zaka dauki wancan kabar naka wawa ne kai su ka ba su mulkin kaga ko irin haka za su ai in kana da hankali ka sani Najeriya ta kowa ne amma kowa ya san gidan ubansa Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana da salamu